Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live kai tsaye a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa.
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Alhamis 2 ga watan Fabrairu shekarar 2017, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis.
Wani rahoton asusun tallafin kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna cewa miliyoyin yara na fuskantar barazanar yunwa sakamakon fari a wasu kasashen duniya, ciki har da na Afrika.
Tabbas wannan batun na asusun kula da kananan yara ya fitar na fuskantar barazanar yunwa da kimanin yara miliyan 7 ka iya fuskanta gaskiya ne domin mu a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya har ma manyan wasu suna fuskantar wannan matsalar.
Hakika ni ga nauni ba jiyo ba wannan kididdiga haka take musamman a jihohin mu na arewa maso gabashin Najeriya.
Sannan kuma amsoshin da kuka aiko mana akan tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi.
Haka kuma za mu tattauna da wani dan asalin kasar Niger kuma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum Farfesa Bube na Maiwa, malami a Jami'ar Diof dake kasar Senegal.
Sai kuma wani masani ta fannin muhalli, Malam Hussaini Jarkasa daga Hadejia ta jihar Jigawa a Najeriya.
To tambayar da muka muku a shafin namu na Facebook da Twitter ita ce bisa hasashen asusun Majalisar Dinkin Duniya na talafawa kananan yara wanda suka yi hasashen cewa miliyoyin yara na fuskantar barazanar yunwa, shin wannan batu ya shafi inda kuke? Ga amsoshin wasun ku.
Sakon farko daga Dauda Hudu Unguru yace assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas wannan batun na asusun kula da kananan yara ya fitar na fuskantar barazanar yunwa da kimanin yara miliyan 7 ka iya fuskanta gaskiya ne domin mu a yankin mu na arewa maso gabashin Najeriya har ma manyan wasu suna fuskantar wannan matsalar. Fatan mu dai Allah ya kawo mana saukin wannan matsalar, amin.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma yace salamu yau da gobe, hakika ni ga nauni ba jiyo ba wannan kididdiga haka take musamman a jihohin mu na arewa maso gabashin Najeriya inda zaka ga yara sun galabaita da zarar ka gansu ka san suna da karancin abinci. Fatan mu da masu hannu da shuni su taimaka dan ganin an kawo karshen wannan iftila'i. A tashi lafiya yau da gobe.
Sai Mara Bukar Tamsuwa Niger yace salamu yau da gobe, tabbas wannan hasashen ya shafe mu nan Niger, gani yadda karancin abincin yara a karkara abin sai wanda ya gani.
Sai Hayatu Dini Jafar yace assalamu yau da gobe, gaskiya bisa ga irin rahotanni da kuma labarai da muke karantawa suna nuni da cewa ya shafi gurare da dama wanda hakan ya jefa mutane da dama cikin mawuyacin hali. Da fatan gwamnati da alhakin haka yake gurin su za su dauki mataki. Nagode.
Sai Ukasha Abdulsalam Koko yace tabbas a yankuna daban-daban a yankin arewa kananan yara suna fuskantar yunwa musamman arewa maso gabas. Fatar dai gwamnati za ta yi iya kokarinta wurin taimakawa masu fama da yunwa.
Sai Abubakar Sadiq Belal yace salam filin yau da gobe, hakika mun yarda da hasashen da asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya ta fitar kuma a yankunan mu ma haka abin yake. Da fatan gwamnati da masu hannu da shuni za su kawo tasu tallafin.
Sai Isa Lawan Girgiri yace kwarai da gaske, yau da gobe wannan matsalar karancin abincin yara kanana ya shafi jihar Yobe. Fatan mu dai shine masu hannu da shuni za su taimaka wajen tallafawa waɗannan yara domin kada a bar komai a hannun gwamnatin Najeriya ko kuma na jahohi.
Sai Mahmud Salihu Kauran na Moda yace ni a gani na wannan batu ya shafi kusan daukacin yankunan fannin Najeriya kasancewar a halin yanzu akwai yunwa a ko ina a cikin kasar sai dai muna iya cewa lamarin ya fi kamari a arewa maso gabas inda aka yi fama da ayyukan ɗan Boko Haram
sai Aminu Garba Adam Tanagar Allah sa na faɗi sunan dai yace tabbas ya shafi inda muke kai ni ma kaina ya shafe mu domin halin da muke ciki da mu da ƴaƴan mu sai dai addu'a kamar yadda muka tayi a baya Allah ya kawo mana zaman lafiya to yanzu ma dole mu tashi tsaye da addu'ar Allah ya kawo mana sauki na kuncin da muke ciki a yanzu a ƙasar mu Najeriya amin
sai Husaini mai United Kura yace assalamu a gaskiya mu dai mutanen jihar Kano sai dai mu ce alhamdulillahi ba ma cikin wannan yanayin amma ko mutanen Maiduguri gaskiya suna cikin wannan yanayi fatan alheri ga wannan tasha
sai Sa'ido Saba a yau yace yau da gobe shi wannan batu na hasashe wata rana ya zama gaskiya wata rana ya zama ƙarya ni da a yankin mu na jahar Jigawa batun yunwan yara da sauki babu yabo ba fallasa fatan mu Allah ya ƙara wadata mu
sai Inu Abdulmalik Unguru yace salam yau da gobe hakika mu dai a yankin mu sai dai hamdala domin kuwa muna da kungiyoyi waɗanda suke daukar nauyin ciyar da yara musamman marayu kamar irin su kungiyoyin zabi san kada taimakon juna don haka batun yunwa ga kananan yara mu dai da sauki a bangaren mu
sai Musa Isyaku ta Galibaje to Allah sa na faɗi sunan daidai yace kware yau da gobe ai mu ɗan yobe mun fi kowa fama da wannan matsalar don ko taimako aka kawo za a raba sai kaga yanda ake kokuwa da tattake mutane musamman mata da yara kai Allah ya kyauta
sai Alhaji Bello Yusufari yace yau da gobe sam ni a inda nake a karamar hukumar Yusufara jihar Yobe wannan matsala ta fuskantar barazanar yunwa babu ita mu dai alhamdulillahi sai dai muna roƙon asusun tallafawa yara da majalisar ɗinkin duniya da su tallafawa yaran mu ta fannin ilimi domin wannan shine matsalar mu a halin yanzu saboda yawancin yara ƴaƴan marasa ƙarfi ne
To sai mu leka shafin mu na Twitter @SalimMuhammadOne yace yau da gobe wannan batu haka take ta shafi inda muke musamman ma yara ƴan gudun hijira babu uwa babu uba sai ta Allah rayuwar su
sai Adbaffa Haruna yace ni ga yau ne da inda muke cin abinci a nan Bajoga akwai yaran da muke diba musu abincin dare saboda gidansu ba sa yin abinci
sai @Shehu_Fulani yace yau da gobe hakika mu ma a nan yankin mu yara ƴan gudun hijira suna fama da yunwa amma har yanzu ba su san ana bada tallafi ba
sai daga ƙarshe @SMelengelenge yace hakan yafi kamari ne a arewa maso gabashin Najeriya inda yaki ya daidaita ƴan uwan mu ne saboda haka matsalar su matsalar mu ce
to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni To yanzu muna tare kai tsaye ta waya da Farfesa Buba na Maiwa daga Jami'ar Diouf a kasar Senegal da kuma Malam Husaini Jarkasa masanin harkar muhalli.
To assalamu alaikum malamai barkamu da warhaka.
Barka ka dai, barka da wuni.
Yawwa, lahiya. Lahiya, Malam Husaini, Farfesa barka da warhaka.
Barka ni tine na bako amsa da zu.
Oh na gane, to ya ayyuka. Malam Husaini fa ina jin mu.
Alhamdulillah.
Ko in ce yunwa ko kuma rashin abinci mai gina jiki sakamakon wasu kasashen ma na gabashin Afirka an sami matsalar fari me zaka ce farfesa da farko kafin mu je ga mai harkar muhalli
abu ne dai na bakin ciki yau cikin nahiyar nan tamu ta Afirka ko da lokaci idan ana zancen nahiyar mu kawai sai dai ayi zancen alloba yaki yunwa kai dai magana dai wadda batta da dadi batta da kai batta da gado wato ba kashin dai kamar ana wata magana ta yabo wato cikin kafofin watsa labaru na duniya gaba daya sai ga mutum aka wayo nahiyar Afirka kawai sai dai kaji ana zancan kamar wani alloba wani yunwa dai da sauransu wannan abun bakin ciki ne sosai sosai yanzu wannan ya za kama wato abu ne kasawa ce ga tanan tara ta yuga duka shugabannin mu na nahiyar Afirka yawa tun ba waɗannan kasashen ba mafi suskantan kamar zancen fari da sauransu wato wannan dai kamar ya nuna cewa kamar irin fasali wanda suke yi na ci gaban kasashen mu har yanzu dai ana gaje bisa gare shi maimakon a maida huska wajen yanayin noma da kiyo sai kaga mutane kawai ana neman wani abu can daban wanda baya da wani babban tasiri gare mu anan cikin nahiyar mu ta Afirka. Idan aka je aka diba ba ƙasa cikin ta duniyar nan ko ma ƙasashen Turai da ya zama ta yau ana cewa suna da shuni ga hannu, ba ka da wannan ƙasa wadda take da muhimmanci muddin ba kamar ta ci yakin yunwa bane ko kuma yakin kishirwa da yakin duhun kai. Wannan ababe su ne abu manya wanda ya kamata yau a ce ko gudan arzikin ƙasashen mu za a turawa cikin nemo 'yancin kanmu ga wannan alloba. Wannan shine babban abu mai muhimmanci yau, amma kar sai ka ga wata rana ga abun amma ana yin wani abu can daban wanda baya da wani amfani gare mu.
To kafin mu je ga wannan magana cewa ya shugabancin yake tafiya har maganar yunwar take ta'azzara a kasashen mu kamar yadda ka fara bayani, bari mu je ga shi Malam Husaini Jarkasan, masanin harkar muhalli. Mu ji Malam Husaini, kaji professor yayi magana fa da ruwan ciki ake jan na rijiya, shin akwai gudunmawa da ƙasa take bayarwa ko kuma yanayin ƙasa yake bayarwa wajen a saman abincin koko masu yin noman ne yaya abin yake ne a muhalli?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato shi faji kansa ko kamfan ruwa za mu ce na wani lokaci wani yanayi ne ko bala'i wanda manazarta suka ce yakan auku a kowace shekara goma a ƙasashe kamar wanda suke hamada ko kusa da hamada, bayan kowace shekara yakan auku. To wannan yanayi yakan kawo illoli kala-kala. Kamar mu a nan Najeriya yanzu misali, an yi a 1972 zuwa 1973, aka zo aka sake yi 1983 zuwa 1985. So a yanzu aka shi wannan yanayi na bala'i, mutanen Ethiopia suna cikinsa. Yanzu aka Ethiopia ana wannan fari wanda yake mutane da yawa suna mutuwa, kuma abinci ba abinci. Ba abincin mutane, ba abincin dabbobi. To amma waɗansu gwamnati kamar gwamnatin Najeriya ana ƙoƙari wanda ana faɗakarwa kafin abin ya auku cewar ana tsammanin fa cewar za a yi fari, saboda aka yi tanadin abinci, akan je kuma a gina wato borehole wato rijiyoyi na ruwa, kuma akan gargaɗi jama'a cewar ku daina sare itatuwa, kuma ana dasa itatuwan saboda canjin yanayin wannan da shekara goma ne. To amma yanzu ba ma cewa saboda akwai canjin yanayi wato da ake cewa climate change, to zai iya zama shekara goma ko kuma ƙasa da shekara goma.
To akwai misali
yanzu dai sun fi goma.
Yawa akwai maganar da nake son tambaye ka, shin su mutane kamar mu za ka ji ana cewa ai yanayin ƙazanta, yanayin tsaftar da zami na muhallin duka yana taimakawa ko yaya?
To yanayin ƙazanta baya taimaka akan drought, amma yanayin sare itatuwa shi kaɗan ko da ke dainin ƙazanta, sai dai idan akwai chemical ɗin da yake tafiya sama. Idan ya je saman wannan kamar su chlorocarbon da dai sauransu, su nitrate oxide, su carbon dioxide, a wajen ƙona su idan sun yi sama sukan ƙara ɗumamar yanayi. To ɗumamar yanayin wannan shi kuma yana ƙara cewar a samu drought ko kuma fari.
To kafin mu je ga tambaya ta gaba akan kan maganar muhalli, bari mu sake komawa wajen farfesa. Farfesa, ɗazu ka fara magana akan cewa gwamnatocinmu suna da sakaci ko kuma rawar da ya kamata su taka da kila aka samu na ƙasa a wurin. Shin kamar misali meye da meye kake ga cewa in aka yi an gaza ko kuma in aka yi shi ne daidai misali a gaba ɗaya ƙasashenmu na Afirka ɗin ma ba wai ƙasa ɗaya tilo ba?
Malam Usman Kabara, akwai wani mailmanci na ƙasar Niger da ake kira Burema Alpha Gado. A yanzu matsayin shi shina babban shugaban jami'a na jihar Tillabéri a ƙasar Niger. Wannan magana da malami ya faɗi, ya rubuta ta nan da shekaru ta cewa da idan aka tsaya aka yi nazari za a gani kasashenmu na Sahel ko kuma cikin nahiyarmu ta Afirka ana fuskantar kwari shekara goma zuwa shekara goma. To idan an yi haka shi wato ya nuna cewa a ilmance ga abu wanda tabbatacce ne haka za a yi kenan ya kamata a yi rigakafi. To rigakafin ne wata rana sai ka ga shugabanninmu suna sanyin gwiwa bisa kan haka. Me ya kamata a yi kamar abin da na faɗi? Nan cikin duniyar nan Malam Usman baka da duniya ko kuma ƙasa cikin duniyar nan wadda ta ciyo kan yanayin yunwa muddin ya zamanto ta kawo idanu ta zurawa sararin sama ne kawai. Duk ƙasar da aka ga ta ci gaba wato an gino ruwa daga ƙasa an maido su a hilin bangon duniya an yi amfani da su. Idan aka ɗauka kamar ƙasa kamar ƙasar Isra'ilu ai ba mu hita hamada da komai ba amma yau in aka je aka diba ƙasar Isra'ilu saboda irin abin da take yi ta fannin noma har ma irin kamar ƴaƴan itace na namu nan nahiyar Afirka waɗanda da ake tsammanin nahiyar Afirka kaɗai ake iya samu sai suna nan suna samun su a cikin hamada. Wato bugu da ƙari da zuba jari cikin yanayin noma da kiwo tunda shi ne abin da yau ya kamata kowa ya maida fuska bisa gare shi kowa kake ba ka iya wani abu muddin ya zamanto cikin ka ba cike ba yake. To kenan yau in aka tsaya aka diba abin da kunya sai ka ga wato mu mun tashi daga nan abu ya same mu alhali kuma muna da arziki a ƙasa kuma muna da manoma muna da makiyaya kamar yadda ba a zato sai kaga irin wannan abin ya zo ya same mu mun tashi mun dauki dan kokon bara mun ga mai kasashen turai wanda ya zamanto su ma kanka suna da hamada kuma suna fuskantar irin wannan matsalolin. Wato bugu da ƙari dai cewa da maida hankali ga noma ga kiyo wato wannan shine babban abin da yake kawo mana wannan matsala ta kodan lokaci ana zance mu bisa ga irin yanayin hakan ga.
Ai to ga safina da tambaya.
To ni dai tambaya ta professor shine ta yaya za a yi a maida hamada ta zama dausayi?
Wannan kuma sai kowa ya tashi tsaye da kanshi kamar yadda malami ya fara nunawa wato na ɗaya dai itace da ke gare mu a bakin hamada wato a tsaye da kakkace su wato a tsaye da sare su. Na ɗaya kuma kamar irin wata siyasa da aka faro a Niger ta cewa da Sahel Belt wato gudan kasashen Sahel su koma tsanwashar akwai wani babban fasali a zamanin shugaban ƙasa Maitre Abdoulaye Wade na ƙasar nan da ya ce ya kamata a samu a yi wata kariya wadda za ta tashi tun daga nan ƙasar Senegal ita ce sai ƙasar Ethiopia wato ta ratsa ƙasar Mauritania Mali Niger da sauransu sai dai ƙasar Eritrea. Wato a kawo a tsaye da iska mai kwaso kura da ƙasa yana zuwa yana make wani matarar ruwa da gare mu ko kuma wata magudanar ruwa da ke gare mu. Wannan shine babban ko kowa yau da ya kamata a yi wato dasa itace kuma itace masu muhimmanci ba itace ba wanda ya zamanto da an dasa su ba sa wani amfani ko kuma sukan sa ƙasa ta ƙara mutuwa gaba ɗaya kenan. Wato yau dai dole sai mai da hankali ta cewa da mu ne an mafarin kamar cewa da yau hamada takan ci gaba zuwa gare mu kuma mu ne kuma maganin wannan bugu da ƙari da ɗan adam shi yake kawo abu kuma shi yake maganin haka tare da yarda Allah.
To bari mu koma wurin shi masanin muhalli Malam Hussaini Jarkasa. Malam Hussaini Jarkasa ka ji tambayar da aka yi ma shi Bube na Mayo cewa ya za a maida hamada ta zama dausayi ya ɗan amsa to amma za mu so mu je ta ɓangaren ku masana muhalli ɗin. Wane sinadarai ne in aka shushuka bishiya yake shiga cikin ƙasa ko ya tashi sama ko menene?
Ko wani abubuwa za mu riƙa yi mu kanmu da za mu magance aukuwar wannan
abu. Yawwa. To kaji
to akwai abubuwa kaman guda biyar. Na daidai professor na ji magadar green belt
to menene
shi haka akwai African countries ko kuma kasashen Africa sun zauna sun tattauna sun yadda akan cewar ayyukan da garki ko wani bangon itace tun daga Senegal zuwa Djibouti wanda za a yi shuka daga Senegal zuwa Djibouti. To nan Najeriya shugaban ƙasa ya ƙaddamar da shi a jihar Kebbi. Tun daga jihar Kebbi nan har zuwa jihar Borno. Yanzu an fara kuma an kafa ma'aikata wanda ake ce mata Great Green Wall. Agency for the Great Green Wall. Ita wannan agency ɗin aikinta kenan shuka wannan itatuwa za a ba da wannan abin nan bangon itacen tun daga ƙasar Kebbi state farkon Najeriya har zuwa ƙarshen ta. To bayan wannan itatuwan da ake shukawa ana shuka itatuwan da zasu masu amfani ga su mutanen gurin kamar su mangoro su goba su kashu bayan wannan kuma ana shuka wayansu itatuwan da yake su kuma zasu jurewa hamada yaren hamada ba za su mutu ba ana shuka kamar su binar zugu da jatofa wato jatofa ana kira su wannan da Hausa to jatofa
eh kamar irin su wanne ne darbe jato nim ce wannan nim ce
aduwa
duka kenan to gashi nan farfesa ya ce aduwa gawo
bayan wannan ya zama damu da
cin ko sai ba su kaya
eh to farfesa
nim ba shi ne don ga yaro
shi idan ka shuka shi a guri wayan sai tatuwan kuma sai ga ba sa yi
eh na gani to ga farfesa mai fassara mana
amma yanzu an mai da hankali akan su wayannan economic trees abinan su wannan wayanda suke bada amfanin gona to aka fi shukawa
shukawa eh
kuma ana an gina borehole rijiyoyi akwai na solar akwai na iska kuma ana fadakarwa kamar yadda Hajiya take magana mu ma za mu iya namu saboda mu sanar da jama'a cewa fa sare itatuwa yana kawo illa kaza illa kaza kuma idan muka duba irin sinadaran da suke lalata muhalli har da su na mata wanda suke shafawa
to kamar wa'anne
to a cikin perfumes
oh tunare da kake
kuna dauke da sinadaran da suke bata muhalli
to
saboda haka akwai sinadarai a cikin su wanda suke bata muhalli kaman a AC da muke enjoy muna jin dadi muna shan AC kaman
furji
muna enjoy muna shan furji muna shan ruwan sanyi to duk wayannan suna dauke da sinadaran da sun je sama za su kara dumaman yanayi
Professor
saboda haka duk irin wannan sai a rage su
to
Professor kamar mutane da suke aiki masu kamar masu sana'ar gawayi da suke saboda ko tsadar kalanzir
sai
suke sasar itatuwa
su kona su yi girki saboda dole hidin ruwan ciki za a gani eh
to suke ci hawo suke cewa ai itatuwan duniya ba su karewa me zaka ce musu
Professor
to eh to itatuwan duniya suna kariya dan yanzu mun fara mara su wadannan itatuwan sun bata in za ka yi magani ma da wani itace da kake nema sai ga baka same shi ba saboda an riga an gama da su kuma Allah ya ga sun yi magana mai kyau dole ka samu abin da zaka dafa itace a abinci to anan ma'aikatar kare muhalli ta Najeriya an yi waɗansu murafa na musamman wanda idan ka saro itacen ka ban guda idan a murhu haka za ka yi amfani da itace goma ka dafa abincinka to a wannan murhun za ka yi amfani da itace na guda uku kaga an samu
ragin
bakwai
an rage
to wannan ana da shi yanzu kaga shi ake cewa wato conservation wato wannan economy na shintacen
na tsimi kanshi to bari mu koma wurin farfesa farfesa Bube kaji yanda ya faɗi matakan da gwamnatin Najeriya misali ta ɗauka abin da ya shafi muhalli da kare shi da yanayin yanda zai hana in hakan ya kyau ya haifar da fari sai ya ce zama ba a samu wannan farin ba shin daga gwamnatin bangaren irin kasashen Niger musamman da take cikin wanda ake cewa suna da matsalar misali irin wannan fari din wanda duk ga sakonnin ma da suke ta shigowa suna nuna haka ne daga Niger din shin gwamnatin Niger kana ga tana wani abu akai in kuma ba ta yi me ya kamata kake ganin su yi
ta bangaren Niger lalle duka gwamnatin da aka samu yakan dauki alƙawalin cewa da za a yi kokowa da wannan matsala an fara shi tun zamanin ana Sahel Bear to sai daga baya shekarun nan sai abun da ya muhimmancin shi ya ke tarake akwai ma babbar rana wato ta watan 8 ko ga watan 8 na kowace shekara a zamanin nan malka ta sabko a kasar Niger inda ake sallar dasa itace to da daga farko a zamanin akwai samariya wato kowane gari da aka sani na Niger za a yi bukin wannan dasa itace a gabashin gari kudu yamma ko arewacin gari ko kuma tsakan gari akan samu haka to daga baya zuwan demokrasiya sai kowa kawai sai ya fara sanyin gwiwa zuwa ga abu na ɗaya kenan. Na biyu ta fannin kokowa da hamada, ina ganin cewa mahikanta na Niger a wani zamanin sun sa kamar wannan kogin Niger da ya zamanto ƙasa tana zuwa tana fada a cikin shi, sun sa ana yasan shi ana tattalin wannan kogin dai kuma hawa yau ƙasar Niger tana kira ga ƙasashen duniya. Matsalan nan da kogin Chad yake fuskanta ta cewa da fadin shi yana ragewa kowace shekara, wato a samu a ciyo kan wannan matsalar idan ƙasashen duniya su taimaki, wato cewa ƙasashen da ake waye da wannan a tsaye da wannan. Akwai kuma yau in aka tsaya aka diba, wato wata siyasa ta amfani da gas na wajen dahuwar abinci, wato a shafa ma itace lahiya, wato amfani da gas wannan a ƙasar Niger yanzu a sannu-sannu a kwanciyar hankali ana nan ana yaɗa shi tun lokacin da muka samu man fetur a ƙasar Niger. Akwai kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda yau cikin ƙasar Niger sun mai da hankali da cewa duk abin da ya zamanto leda ce, saboda an san leda ita ma alloba ce zuwa ga ƙasa, kuma hawa yau tana kawo kamar mutuwar itace da cawa da sauransu da ma dabbobi. Sun mai da hankali da cewa da duk inda leda take na ɗaya a tsince ta. Na biyu akwai ma kamar mutane iri na waɗanda ke kokowa yau ta cewa da kamar yadda aka yi ƙasar Rwanda. Idan ka zo ƙasar Rwanda in kana kaya da leda, wato ba ka shiga cikin ƙasar Rwanda da wannan ledar ba, sai dai su ƴan sanda su karɓe wannan leda sai su baka kamar wata ejika haka ta takarda. Wato ni ina cikin waɗanda ke yau in ki samu ne a ce a hana leda ta shiga sam cikin ƙasar Niger, saboda an san da tana kawo matsala ga gonakai, tana kawo matsala kuma ga dabbobi, kuma an san da Niger akan gaskiya in an ce akwai ƙasa guda cikin duniyar nan wadda ake kiyo, ko kuma in ce rage in ce cikin nahiyar Afirka wadda ake kiyo kwarai, wato ƙasar Niger ce. Wadda haka ina kokowa ta cewa da ita dai leda a ɗauki doka, ƴan majalisar dokoki su ɗauki doka kuma a sa mutane masu biyan hanar da shigowa da leda a cikin ƙasar Niger.
To mun gode,
ana da kokari amma kokarin ne dai bai kai kamar abin da mu muke tsammanin ƙasar Niger, ko kuma in ce gwamnatin ƙasar Niger zai iya yi ba ta ciyo ka hankalin wannan abin, tun ba ta fannin kamar tsimi ba wajen abinci, ko kuma a samu mutane su rinka cin abinci mai ma'ana wanda ya zama yana gina jikinsu, ba kawai ka zo ka cika cikin ka ba da ruwan gero ka ce ka koshi. Wato waɗannan ababen su ne muke ganin kamar gwamnatin ƙasar Niger dai ko da yake yana nashi irin kokarin bai kai kamar yadda shi ya kamata yi shi ba, ko kuma a ce yadda mutane suke jira a yi kokarin kamar haka.
To Farfesa, mun gode sosai saboda lokaci, bari mu rufe da shi Malam Hussein Jarkasa. Malam Hussein Jarkasa, a cikin minti ɗaya mai zaka faɗa mana game da mahimmancin kula da muhalli da kuma yadda za mu raya maganar nomanmu da sauransu don mu guji fari?
To duk abin da ka sani muhalli ne ko kuma yana cikin muhalli, saboda haka muhalli yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya rayu ko kuma ba rayu ba. Sha'anin tsaftar muhalli yana da mahimmanci, kamar leda da shi Professor ya faɗa tana da mahimmanci, lalle duk ƙasashenmu mu yi ƙoƙarin mun kau da ita sam a daina amfani da ita, a nemi wani abin da yake madadinta.
Ga wani ma ya ce wai shawarar shi a hana 'yan China zuwa siyan katako a Najeriya, dama suna zuwa siya ne? Ba sani ba.
A kwarai da gaske suna zuwa a hada katako. Akwai wani yanayin itace da ake ce masa tik. To yana da mahimmanci wajen yin talabijin din wannan kezin kisa na talabijin da wayan sabubuwa.
To abinda zai faru Malam Husaini, kusan in ce wannan mai tambaya fa ya ja maka, dan sai ka sake da a cikin shirin yau da gobe za mu yi bincike akan wannan magana domin mu darasi akan menene wannan katakon, wani amfani yake wa ƙasa, in an sai da shi wace illa yake mana misali.
To
shikenan.
To mun gode muku kwarai da kuka samu magana da mu dukan.
Madalla.
Mun gode Farfisa da Malam Husaini. Mare kin faji.
Ana jika wai.
Sabina.
Ani ma kana na haya tuno mun ma wani lokaci wata kawa ta ranar birthday dinta tace mu je mu shuka itatuwa, maimakon mu je mu ci abinci. To shi wannan abin da muka yi kenan, shi wannan mai tambaya shi mu je China mu siyo abu su ya hana su
za mu bi tambaya dukin har inda ya kamata ta tsaya. Amma da
Maryam Bashir Bugaji
da Safina ta sa da su dangi.
Julie Lewis Gresham ita ce wadda ta ja ragamayar shirin ko umarnin shirin, sai Saida Amdin da ta taimaka mata da injiniyan mu Neo Thomas, sai kuma wanda ya bada umarni ko kuma ya ja ragamayar gamar shirin Facebook Live wato Ibrahim Jirmai Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
muryar Amurka yau ta tantance dai bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare